Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da wannan dare. Yau Asabar 21 ga watan Maris na shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokanan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa a Najeriya an ƙara samun sabbin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19. Muna tafa da ƙarin bayani. Sannan za mu kawo muku maimakin shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka Almasi Garba yake gabatarwa. Daga bisani muna tafa da labaran wasanni daga nan Washington. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta yi ne.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Amurka da China suna nuna wa juna yatsa akan yaduwar cutar coronavirus, lamarin da ke kara tabarbara dangantakar tsakaninsu wanda da man can ta yi tsami sakamakon rikicin kasuwanci. Shugaban Amurka Donald Trump yana ci gaba da kiran cutar da kwayar cuta ta China, kuma ya ce yana faɗin haka ne domin maida martani akan farfaganda da Beijing ɗin take yi. Akwai yiwuwar tsamin dangantakar tsakaninsu ka iya yin mummunan tasiri akan yaƙi da cutar coronavirus. Yayin da China take kokarin kawo ƙarshen bazuwar cutar a cikin ƙasarta da kuma nasara da take samu wurin takawa cutar burki, gwamnatin Trump tana ci gaba da zargin China da rashin bada cikakken kashedi ga sauran ƙasashen duniya a lokacin da ta gano cutar a shekarar da ta gabata. A jiya Juma'a, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi kira ga ƙasar China da ta raba bayanai akan ɓarkewar cutar. Ya ce faɗin gaskiya da ba da cikakken bayani a daidai wannan lokaci ba batu ne na cece kucin siyasa ba, duk da cewa hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO tana kashedi cewa wannan cutar ba ta wata ƙasa ba ce. Su ko sakatare Pompeo da shugaban Amurka Donald Trump suna ci gaba da kiran wannan cutar ta ƙasar China. Wasu manyan jihohi guda biyu a nan Amurka da suka shahara sun dakatar da wasu ayyuka da ba su da muhimmanci a cikin jihohin. An yi wannan sanarwa ce yayin da gwamnatin Trump take aiki domin rage yawan yaduwar cutar wacce ta addabi tsarin kiwon lafiyar jama'a. Kana 'yan majalisar kasar na kokarin cimma yarjejeniya wacce za ta farfado da tattalin arzikin Amurka. A daidai wannan lokacin titunan jihar California mai yawan mutane da suka kai miliyan 40 suna nan fa yau, haka zalika jihar New York babu mutane akan tituna. Gwamnatin jihar New York Andrew Cuomo ya ce abin da ya rage musu shine daukar matakan rage yaduwar cutar tsakanin jama'a. Muhimman ayyuka kaɗai suka rage za a gudanar da su daga gobe Lahadi a waɗannan jihohin guda biyu. Amma shugaban Amurka Donald Trump ya ce bai riga ya yanke shawara akan rufe ƙasar baki ɗaya ba. Amurka ta dakatar da duk wasu tafiye-tafiye marasa muhimmanci akan iyakokinta da Mexico da kuma Canada daga yau Asabar. A wannan lokaci da ayyuka suke rauni, kana kasuwancin ƙasar suna ƙara durƙushewa. 'Yan majalisar ƙasar na ɓangarori sun ajiye bambance-bambancen siyasa, suna tattauna dokar dala triliyon guda domin ceto tattalin arzikin Amurka. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ranar Alhamis, hukuma ta tabbatar da samun ƙarin mutum hudu da ke ɗauke da cutar wadda ake ba lakabi COVID-19. Daga cikin mutanen akwai wanda ya dawo daga Burtaniya, sannan akwai wanda ya koma Najeriya daga Faransa. Mutum na uku kuma ya yi cuɗanya ne da ɗaya daga cikin wanda aka samu da cutar, yayin da mutum na hudu kuma ba shi da wasu bayanai da suka nuna ya yi tafiya. Shekarun mutanen da aka tabbatar da sun kamu da cutar sun kama ne daga 23 zuwa 59, sa'annan biyu mata ne kuma biyu maza. Yanzu Najeriya na da adadin mutane 12 kenan da aka samu da cutar coronavirus. Adadin mutanen da suka mutu sanadiyyar coronavirus a duk faɗin duniya ya zarta 11,000, kana waɗanda suka kamu da cutar ya haura 260,000 a cewar jami'an kiwon lafiya. A ranar Juma'a kaɗai an samu sabbin mutane 10,200 da suka kamu da cutar a nahiyar Turai. A makon da ya gabata, shugaban hukumar kiwon lafiya ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya kwatanta nahiyar a matsayin sabuwar tungar cutar wacce ta samo asali daga ƙasar China. Akalla mutane 87,800 suka kamu da cutar, sa'annan 484,000 suka mutu a nahiyar ta Turai. Spaniya ta rawaito mutum 235 sun mutu a ranar Juma'a kadai, lamarin da ya sa ta zama ƙasa ta biyu da cutar ta fi yawan ta'adi a nahiyar baya ga Italiya. Ya zuwa ranar Juma'a, adadin mutanen da suka mutu a Italiya ya kai 4,000. Da ƙarshen wasu hare-haren sama da dakarun Amurka da suka kai a Somalia sun hallaka mayakan Al-Shabab 15 da ke yaƙi da dakarun Afirka da na Somalia. Kakakin rundunar Amurka ta AFRICOM da ke Afirka, Manjo Carl Wisney, ya faɗa wa muryar Amurka a ƙarshen makon nan. A cewar shi, mayakan na zama babban barazana ga dakarun ƙasa da ƙasa, waɗanda jami'an tsaron Amurka suka ce sun yi nasarar ƙwato garin Janel da ke yankin Lower Shabelle. Rundunar ta AFRICOM har ila yau ta faɗa a wata sanarwa da ta fitar cewa ta kai wasu hare-hare guda 5 tsakanin Litini da Talata a kusa da yankin Janel tare da haɗin gwiwar gwamnatin Somalia.
Reda Babu Yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, hukumomin lafiyar kasar sun bayyana ƙarin mutane 10 masu ɗauke da cutar coronavirus a kasar. Ministan lafiyar kasar Dr. Osagie Ohanire shine ya sanar da hakan ga manema labarai yau a Abuja, inda ya ce yanzu adadin masu ɗauke da cutar sun kai 22. Ga rahoton da wakilin Babangida Jibril ya aiko mana daga Mina.
Bayanan ministan dai ya nuna cewa yanzu haka akwai mutane 3 da aka samu da wannan cuta a birnin tarayyar Najeriya Abuja, wanda ke zama na farko kenan tunda aka fara batun na coronavirus. Adadi dai yanzu na masu dauke da wannan cuta a Najeriya sun kai 22, inda jihar Lagos ke da mutane 16, sai birnin tarayyar Najeriya guda 3, jihar Ekiti guda 1, sai kuma jihar Ogun guda 2, yanda kuma aka sallami guda 2 da tun farko suka kamu da cutar. Tiko hadda dan kasar Italiya nan, baturen dan kasar Italiya an sallame shi ne bayan da jami'an lafiya suka tabbatar cewa ya warke garas. Kuma kafin a sallame shi, sai da dan kasar Italiya wanda kawo yanzu ba bayyana sunansa ba ko kuma bayyana hoton fuskansa ba, ya amince ya bada gudunmuwar jini ga jami'an lafiya a jihar Lagos, dan da kuma za a iya amfani da shi wajen maganin cutar ta coronavirus. To ko ɗan Najeriya sun gamsu da matakan da gwamnatin Najeriya ke dauka na rigakafin bazuwar wannan cuta ta coronavirus. Ga dai abinda wasu 'yan Najeriya ke cewa.
Sunana Haruna. To gaskiya ba mu gamsu da irin wannan abubuwan ba. Misali, an ce ga cutar nan ya fito, kuma kowane cuta dai a malamai suna fadi cewa kowane abu Allah ya saukar da shi tukunna kafin ya saukar da maganin shi kafin wannan ma abun ya zo. Me yasa ba za mu tashi mu nemi maganin abun tukunna ba kafin ya zo? To yin ga makarantun da aka dakatar da su, wannan ba zai magani wannan abu ba. Magani abun nan kawai shine du'ayi kawai. Matakin nan da suka dauka na gani ba za a je koyina ba gaskiya.
Assalamu
alaikum. Muhammad Rabiu Kagara. Gaskiya na aminta ba aminta ba ko ba gaskiya ba, saboda kaga kasashe inda suka ci gaba suna aiki tsakaninsu da Allah, amma a nan Najeriya ba aiki dan Allah ko ba gaskiya ba. A zahiri gaskiya kaga ina bude rido ina ji suna hodi a ko kasashen da za a kai musu abin kariya na hanci din nan da safa wajen trailer nawa suke magana, trailer 20 bila adadin. Amma Najeriya a ce wai kamar Najeriya wajen awu inda za a gane inda mutane ke da wannan lura state guda nawa ne, guda 4 ko guda 4 ko guda 5? To kaga ni kenan, mun ciwon ya kama mu ina zamu je mu samu magani? Babu.
A waje dai ba hukumomin lafiya a Najeriya sun yi gargadin cewa mutane su guji shan maganin nan na chloroquine, wanda aka danganta da cewa yana maganin cutar ta coronavirus. Yan Najeriya da dama ne dai sama a birnin Lagos da kuma Abuja suka mamaye shagunan sayar da magunguna, lamarin da yanzu ya kai ga kwantar da wasu mutane 2 a asibiti bisa cututtuka da ke da nasaba da shan kwayoyin na chloroquine. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Mina.
A gaida Babangida Jibrin. Masu sauraro, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na ansoshin tambayoyin masu sauraron mu da dama da ke son jin bayanai game da mugunyar cutar murar nan ta corona da ta kidimar duniya baki daya, da kuma kashi na biyu kuma na ƙarshe na tambayar su Hussein Abba Damban da Muhammad Musa Damban da Ali Sulemana, masu neman bayanai kan fari da kuma ƙwarin dango masu cinye amfanin gona. To bari mu fara da kashi na biyu na ansar dambun masu sauraron mu da ba za mu iya jeyar sunayen su ba, waɗanda ke tambayoyi kan cutar murar nan ta corona. Idan masu tambayar na saurare, ga Professor Balaraba Sani Garko na asibitin koyarwa na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Shika Zaria da cigaban ansar ku.
Wanda ya dauki abinci misali nama danye, ya ci nama danye, akwai ƙwayoyin cuta wanda suke jikin dabbobin nan, wanda ko amunan kasashen Hausa muna yanka shanu, muna yanka awaki da sauransu. Akwai cututtuka da ake samu kamar su tapeworm, ake ce musu wani irin tanace haka mai fadi, wanda take kwanta yakan shiga tsoka ya zauna a gurin, wanda in aka ci zai iya kawo ciwo a cikin dan adam. Shi yasa ake horar mutane cewa su dafa nama ya dahu sosai luko, saboda haka ya zama shi ma ƙwayan cutar ya dahu, shikenan shi ma ya zama abinci. Amma aka bar shi danye da ransa yana shiga ciki sai haihu, shikenan sai a samu ciwo. So wannan definitely yana da ta'ammali. Kamar misali ƙwayan cuta nau'in viruses nan da ake magana kamar su HIV ko hepatitis B, ita hepatitis B ma saboda halittar da Allah ya mata tana a busheshen jini ma da ya makale a jikin bango, tana iya yin wata shida shekara ma a gurin, tana da ranta a gurin, wanda to balle mutum ya dauki jini kuma ruwa gashi a cikin nama ana ci jini na dalala a haɗe, ai shikenan kawai ta samu kafa ya ta shige jikin mutum sai ta zama ciwo. Wannan definitely ba wani shakka, ba tantama ta'ammuli da nama wanda bai dahu ba da danyen abubuwa da halittun da baka ma san su ba, saboda akwai ƙwayoyin cutar da suna tasiri ne kawai a dabbobin nan, wanda in ba a dabba ba zai ma iya ta shafa dan adam ba. To amma sai dan adam ya zo ya ci yana ci, to kuma shi kowace halitta ka gani da mai kawo ciwo a asibiti akwai abin da ake ce mata adaptation. Idan aka ci gaba da shiga jikin dan adam sai ta canza, ita ma ta fara gani bari ai tana neman abincin da za ta ci ta rayu ne, sai kawai ta fara shiga dan adam ta fara kawo ciwo. To wannan yana da ta'ammali, babu tantama, akwai ta'ammali da danyen nama da sauransu da kuma abincin da bai dahu ba.
Yau wato Professor, baya ga muhimmancin dafa nama kamar yadda ka ce a guji cin danyen nama, shin waɗanne matakai ya kamata mutum ya ɗauka don kauce ma kamuwa da wannan mugunyar cutar?
Okay, to ita dai wannan corona kamar yadda muke magana ciwo ne watakila wanda ake transmitting ɗinsa idan mutum ya misali tari ko atishawa ko magana, za ka ga ɗan targaɗin abubuwan da suka fito daga huhu suna ɗan feshi haka da sauransu. To abin da yake faruwa duk wanda yake kusa da mutumin haka atishawa shi ma zai iya shaƙa. Sannan idan mutum ya atishawa muna da tabi'a sai mutum ya sa hannunsa ya kare atishawa kar ta bata mutane. To duk wannan ƙwayoyin cutar sai su fito su hau kan hannunsa. To idan aka yi rashin sa'a sai ya gaisa da wani ko ya taɓa ƙofa ko ya taɓa wani kofi ko ya taɓa wani cokali ko duk abin da aka taɓa, wannan abin zai manno a jiki, wanda ya zo ya taɓa shi ma ya hau, wanda ya taɓa shi ma ya hau, sai a samu contact. Watakila ko ba wanda zai sani, misali an zo tace jirgi, wannan ɗan abin da yake gangarowa ta kan matakala da ƙarfi a gefe, wani za a nishi yana gangarowa zur daga sama har ƙasa sai ya shafa ciwon, duk wanda ya taɓa kuma shi zai samu. To haka ake abin nan. To shi yasa aka ce idan mutum yana atishawa da tari to su ne ya kamata su saka wannan tanta a wannan ragar da take tare, ba su da hanci. Ba wai kuma a tare baki kawai ba, har da hanci za a rufe, sannan akwai wani karfe a saman hancin a lankwasa shi saboda kar wani abu ya fito idan aka yi atishawa ko idan aka yi tari. Sannan wanda kuma suke misali ba su da alamun abinan ko wani abinan kokari da duk inda ka fita ko a ɗakin ka ne ka shiga toilet ka fito ka taɓa ƙofa da hannunka da wani abu, to a wanke hannu da sabulu, a samu abin da ake ce mishi sanitizer a sa, ko a samu ɗan spirit a wanke hannu. Da an yi motsi a wanke hannu, sannan kuma ana ganin watakila mutane za su ga a social media ana nuna cewa gaisawa da hannu ma a masabuha a bada hannu da hannu, in ba dole ba a bar shi kawai a yi saboda larura ce ta kawo. A san addinai sun so a yi da al'ada, amma wannan larura a bari in ta tafi sai a yi, sai a koma haka din. In akwai wanda suke daga suna gaisawa da kafa, kafa wannan kafa da sauransu, yawwa. To kaga wannan abu ne mai kyau wanda zai kiyaye mutane daga hadarin kamuwa da wannan ciwo din.
To Professor, akwai kuma masu tambayar cewa wai da gaske ne tafarnuwa na maganin miyagun cututtuka irin wannan ba a so ne a faɗa a duniyar kimiyya saboda sha'anin jari hujja, wasu wai da gaske ne ko kuma dai kawai shaci faɗi ne?
To shi ciwo Alhaji Ibrahim ciwo yanda yake ya danganta ga yanayin halittar mutum yanda Allah ya halitta shi. Corona nan duk da cewa ta shafi mutane da yawa a duniya, a Afirka akwai bakaƙe wanda suka samu, kuma duk bakin da ya samu corona ba wanda ya mutu har yanzu. Saboda haka halittar jikin mutum tana da alaka sosai da nasaba da yanda yake abinnan ciwo. Misali zan bada misali ga tarin TB. Tarin TB tari ne wanda a iska ake ɗaukar sa, kun taɗo a masallaci ko a majami'a ko a makaranta ko a kasuwa, sai wani mai tarin TB ya tari, duk wanda suke gurin za su shaƙi ƙwayoyin cutar tuberculosis din nan. Amma ba kowa ne zai samu ciwon TB ba, saboda akwai wanda garkuwar sa tana da ƙarfi, akwai wanda garkuwar shi ba ta da ƙarfi. To abin da nake so in yi magana a nan shine ya danganta shi to nan garkuwar jiki tana da alaka da halitta tukuna da Allah ya halitto mutum, wannan jikin shi ya zama fari ko ya zama baki ko ya zama mai ƙarfin hali ko mara ƙarfin hali ko rago da sauransu. Sannan kuma tana da nasaba da irin nau'in abincin da mutum yake ci. Nau'in abincin da ɗan Afirka yake ci na farko da su ganyaye da sauransu da su ayi, wanda za a ga mutumin da yake ƙauye ba kasafai za ka ji mutumin ƙauye ya tashi da ciwo in na zamani da ake magana ba. Da wahala, saboda haka wato akwai abubuwa da yawa da suke da fa'ida. Matsalar da muke da shi a kasar Hausa ba a zauna an bincike su a gane menene yake maganin menene ba. To shine matsalar. Amma abin da ya kamata mu shawara da muke ba mutane, abubuwan cin da muke ci na al'ada wanda mutanen ƙauye suke ci, kar mu kudu daga gare su. Ai sai sa kwanan baya in ka lura akai ta bada muhimmanci akan zogale. Zogale ba maganin komai yake ba, yana taimakawa garkuwar jiki ne. Amma sai wani ya zo a murka da zogale a jika shi a ruwa ai ta sha, ba abin da zai rage. Amma mutane saboda sun raja'a ko ba shi kaɗai ba ne, duk wani ganye da ka gani a ƙauye da wani ɗanin itace da sauransu suna da muhimmanci da taimakon da suke a jikin mutum, saboda suna taimakawa garkuwar jiki ta ƙara kaifin kuzari. Tafarnuwa mu dai a binciken likita wanda muka sani, mun san tafarnuwa aka sha tana za ta iya maganin mura misali. To mura kuma idan aka ce mura ba dole ya zamana cewa ko ce irin marba, shi za a ga ana shan shayi da citta da sauransu da tule man tsami.
Haka
duk mura da ta wuce kima ta gagara, to ko dai ta ci karo da garkuwar jikin mutum wanda yake ba ta da ƙarfi mai rauni, ko kuma wataƙila an yi wani ɗan dabarbaru da mutane suke ta tsammani wanda wataƙila zato yana da ƙarfi a duniya nan, saboda mun san akwai makirci a duniya. To ba haka ba wani abu, amma dai kaman tafarnuwa da su citta da sauransu an san cewa suna rage yawan kitse a jikin mutum, shi yasa an ka tafi ƙasashen Laraba wannan girkin su gaba ɗaya tafarnuwa suke yi.
To Profesa, ita zuma fa daga cikin masu tambayar sun ce shin zuma na iya taimakawa mai fama da cutar coronavirus koko?
Duk maganin da ka gani a Alhaji Ibrahim, duk maganin da ka gani a duniya akwai kaifin aikinsa inda yake da karkata. Waɗanda suke tambayar nan wanda suke su musulmi ne za su kawo hujja ta addini cewa Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce zuma tana magani. Mun yadda zuma tana magani a cikin littafinsa Prophetic Medicine, nubuwa da aka yi magana. To amma kuskuren fahimtar da ake samu shine koyarwar da aka yi cewa zuma za ta yi magani, in mutum ya karanta ɗumbin nubuwa ɗin nan a cikinsa gaba ɗaya na Larabcin ko na Turancin, ai zumar ta aka ce ka dangwala da ɗan yatsa kalasa sau ɗaya sau uku sau bakwai sau biyar sau bakwai. To wannan in ka dangwala ɗin nan gaba ɗaya bai kai ƙaramin teaspoon ba, amma mutum sai zo ɗauki ƙaton cokali ya cika shi ya zuba wani shi yana shayi zuma tana magani, Annabi ya ce tana yi. Wannan kuskuren fahimta ne. Likitoci da ƙasashen Turawa sun ba da shawaran a samu zuma mai kyau a goga irin in mutum ya ƙone fata ta ɗaya ɗin a sa warkewarsa ta magungunan likita.
To sai kuma kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar su Hussein Abba Damban da Muhammad Musa Damban da Ali Sulemina da ke samun bayani kan fadin dango da kuma ƙwarin dango masu lalata amfanin gona. Idan masu tambayar na saurare, ga Profesa Dauda Isha Ikara na sashin koyar da darussan noma a Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria da cigaban ansarku.
Nan jami'ar mu ta ma'aikatar mu ta gona Jami'ar Ahmadu Bello da ke samun Zaria an yi aiki da yawa kan abubuwa da manomi zai iya amfani da shi a sauƙaƙe. Alal misali, akwai wannan itacen da ake kira darbejiya ko wasu sukan kira ta dogon yaro, da turanci akan kira ta neem tree. Yawwa, to kaga ƴaƴan wannan itacen da damuna za ka ga yana zubowa a ƙasa sosai da yawa ɗanyen, sai ka ga ba wani abu da ake da shi sai dai ƙuda ya yi ta bi yana tsotsa ko yana ci haka nan. To wannan ƴaƴan shi wannan itacen darbejiya ko dogon yaro, idan mutum ya ɗibe shi ɗanye haka, in manomi ya je gindi itacen ya tattara ko ya sharo da tsutsiya ya diba ya zuba, so idan ya kai gida ya daka shi a turis da tabarya, idan aka daga shi din nan yayi kaman jajjage din nan, to sai mutum ya juye shi a cikin bokiti sai ya debo ruwa, ala misali kaman kashi da cikin uku, wato in kaman shi yawan ƴaƴan itacen bai wuce kilogram ɗaya, wato mutum sai sa ruwa kaman lita goma a cikin shi haka. To idan ya zuba ruwan nan a cikin wannan ƴaƴan itacen da ya jajjaga ya daka a turmi, sai ya rufe bokitin ya bar shi ya tsuma ya kwana tukuna a cikin ruwan nan. To idan ya zo da safe sai ya tace wannan ƴaƴan itacen darbejiyan ko dogon yaron daga cikin ruwan, to wannan ruwan da rariya, to wannan ruwan da ya wuce ta rariya a ƙasa aka tare shi a cikin bokiti ko cikin wani babban kwano daro haka, to manomi zai iya zuba shi a cikin injin goran feshin nan da ake sabawa a baya da ake kira knapsack sprayer. To in ya ɗauke shi ya fesa a gona, zai ga cewa tamkar aikin da yake yi haka ne waɗannan magungunan da ake saya da kuɗi mai tsada su ma suke yi a kan shi wannan ƙwarin ɗangon.
Kana nufin yana da ingancin maganin da ake shigowa da shi daga ƙasar waje da tsada?
Sosai kuwa. Sosai kuwa, domin wani lokacin ma za a gani aikin da zai yi ma shi maganin da ake saya da tsada ɗin zai zama da tantangar, domin shi wannan ba shi da illa ga jikin mutum, ba shi da komai, sai dai gaskiya yana da aiki sosai akan irin waɗannan ƙwarin kan ƙwarai da gaske. To kamar yadda na gaya maka na ce akwai wani ƙwarin da ba fi shekara huɗu ba da aka gano shi a nan Najeriya, ana kira anyuwan
haka.
To wannan shi ma muna nan muna kan bincike a kan shi da irin wannan ƴaƴan itace da sauran wasu ganyaye ma a gani, domin a koda yaushe mukan so mu samu mu manoma hanyoyin sauki. To kuma ba da dadewa ba shi ma za mu fitar da sakamako a kai, kuma cikin gwajin da muke har da shi ƴaƴan wannan itacen darbejiyan, wato dogon yaro a kai duka. Saboda su duka ba su fi shekara huɗu da fito da aka gano a nan Najeriya. Shi yasa, amma dai muna gab da gama wannan bincike ba da dadewa ba, shi ma ina ganin manoma za su dara in Allah da.
To professor, kamar yadda akan yi amfani da kamar jirgi a hango farin dango da suka doshi ko wata ƙasa haka ko wani yankin ƙasa haka da sauransu, shin yaya ake gane cewa ga inda suka dosa har a gargadi manoma?
To akwai wannan ya danganci ɓangaren kimiyya kuma
haka.
Akwai a fannin karatunmu na aikin gona akwai abinda ake cewa forecasting, kamar yadda masu harsashen yanayin nan sukan yi. To a fannin aikin gona akwai aikin harsashen ba aukuwa na ƙwari ko na ciwo na amfanin gona da sauransu. To da zaran damuna ta faɗi wani lokaci ba mama jira cewa sai an ji labarin waɗannan ƙwari a wani guri ko an gansu sun taho. Sau da yawa akan gudanar da wannan aikin a wurare daban-daban na harsashen aukuwar ƙwarin gona ko harsashen aukuwar ciwo na amfanin gona ko harsashen aukuwan irin ma ciyayi, waɗannan ciyawa wanda take bakuwa ko wanda take da illa sosai ga amfani, so su ne muke kira forecasting ko incident forecasting.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Professor Balaraba Sani Garku da Professor Dauda Isha Ikara duk na Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria waɗanda suka ansa mana tambayoyin da wanda ya haɗa mana sautin Hailu Helu da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalamu Sigar ke cewa sai makon gobe.
Madalla a gaida Ibrahim Kalmasi Garba yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga Washington.
Wasanni a takaice.
Ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi da ta baba akan yunkurin babban kwamitin shirya gasar wasannin motsa jiki na Olympics na ci gaba da shirye-shiryen gudanar da gasar ta bana a birnin Tokyo a daidai lokacin da ake ci gaba da fuskantar barazanar yaduwar annobar coronavirus a duk fadin duniya. Nick Coward, sabon shugaban hukumar wasannin motsa jiki ta Burtaniya, ya bada shawarar dage gudanar da gasar saboda yanayin da ake ciki, wanda ma ya yi sanadiyar soke wasu wasannin neman gurbi na gasar. Yan wasan kansu sun yi ta yin kakkausan suka akan matakin masu shirya gasar na ci gaba da gudanar da ita kamar yadda aka tsara tun farko daga ranar 24 ga watan Yuli zuwa 9 ga Agusta. Shugaban babban kwamitin na shirya gasar wasannin na Olympics na kasa da kasa Thomas Bash ya faɗa a jiya Juma'a cewa ana nan ana duba wasu al'amura na daban karon farko a gasar ta bana a birnin Tokyo. Ƙungiyoyin da ke fafata gasar tseren motoci ta Formula 1 suna shirin samar da hanyoyin ƙara kayayyakin kiwon lafiya domin yaƙi da cutar coronavirus a cikin 'yan kwanakin nan. Hukumar shirya gasar da kuma ƙungiyoyin suna aiki ne tare da gwamnatin Burtaniya da kuma hukumomin kiwon lafiya domin samar da ƙarin kafofin iskar shaka da ake matukar buƙace da su a sassan ba da kulawa ta musamman na asibitoci. Ƙungiyoyin na Formula 1 dai suna da ƙarfin fasahar da za su iya samar da na'urorin da ake buƙata cikin sauri, waɗanda yanzu haka suka yi ƙarancin samu nan take. Ana amfani da na'urorin ne domin samar da iskar shaka ga marasa lafiya masu matsalar numfashi, ɗaya daga cikin manyan alamu da kuma illolin da cutar coronavirus ke haifarwa. 'Yan wasan ƙungiyoyin da ke fafata gasar Premier ta Ingila sun shirya wa ƙalubalantar tarin wasannin da za su fuskanta idan aka dawo da buga wasannin a ranar 30 ga watan Afrilu kamar yadda aka tsara. 'Yan wasan na nuna damuwa akan matsayar masu shirya gasar na ƙoƙarin kammala kakar wasanni ta bana a cikin wannan bazara, wanda hakan zai sa a gaggauta buga cunkoson wasanni da kuma soma sabuwar kakar wasanni ta shekara ta 2020-21 kai tsaye, duk kuwa da sharadin ba da hutun makonni 7. An ɗage buga wasannin na gasar ta Premier sakamakon annobar cutar coronavirus har sai ranar 14 ga watan Afrilu, inda kuma ake sa ran za a faɗaɗa lokacin gasar ta bana zuwa watanni 14. Rahotanni na bayyana cewa zakarun gasar Serie A ta ƙasar Italiya, wato ƙungiyar Juventus, tana shirin rage albashin 'yan wasanta da kashi 30% sakamakon ibtila'in annobar coronavirus da ke barazana ga rayuka al'ummar duniya tun daga watan Disamba. Da wannan matakin, an kiyasta cewa gwarzon ɗan wasan ƙungiyar Cristiano Ronaldo zai rasa kimanin fan miliyan 8,400 daga cikin albashinsa. Yaduwar annobar ta coronavirus ta tilasta tsayawar duk wasu al'amuran kasuwanci, lamarin da kuma ya shafi gasannin League na Turai, waɗanda duka aka dakatar da su har sai ƙarshen wannan annobar. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
A gaidan Murtala Faruk Sanyin na, yanzu kuma ga baba ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Da China suna nuna wa juna yatsa akan yaduwar cutar coronavirus, lamarin da ke kara tabarbara dangantakar tsakaninsu, wanda daman can ta yi tsami sakamakon rikicin kasuwanci. Shugaban Amurka Donald Trump yana ci gaba da kiran cutar da kwayar cuta ta China, kuma ya ce yana faɗin haka ne domin maida martani akan farfaganda da Beijing ɗin take yi. Akwai yiwuwar tsamin dangantakar tsakaninsu ka iya yin mummunan tasiri akan yaki da cutar coronavirus. Yayin da China take kokarin kawo ƙarshe bazuwar cutar a cikin ƙasarta da kuma nasara da take samu wurin takawa cutar burki, gwamnatin Trump tana ci gaba da zargin China da rashin bada cikakken kashedi ga sauran ƙasashen duniya a lokacin da ta gano cutar a shekarar da ta gabata.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da yake ni gabatar da shirin, da kuma Hail da ya bada umarni da injiniyan mu na yau, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.